الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا شيني درس من التقوس شرح من الكتاب مسونا حسن المسلم النظام تاشا هنا نأتشين أدعو إن بودة سلقه دعاء الاستفتاح نجزام تاشا حديثا عائشة اللهم رب جبرائيل شينيكو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانا حديثي إمام مسلم رويتوشي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وجي أبو سلمة ابن عبد الرحمن يتنبيت شوا دمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake bude sallarsa wato yake bude sallarsa ta dare to shine sai take ga masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl qala allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal-ard alim al-ghayb wash-shahadati anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإذا يفعل زي فعل سلة الدين بين كبر حرمة يكبر لو أن كلمني يكتشي اللهم رب جبرائيل يا الله بنجد جبريل وميكائيل لميكائيل وإسرافيل لإسرافيل فاطر السماوات والأرض والذيك رهلت تسمي لكسا عالم الغيب والشهادة مثلا أبين ديك مؤيد والذيك سرلي أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون كيف يكون كنت سكان باينك تكن أبين دسكسا تيسنا سسابا وكسا اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ka shiryar da ni ga abin da suka yi sabani a kansa na gaskiya da izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratul mustaqim domin kai kana shiryar da wanda ka so wanda ka ga dama zuwa ga tafarki madaidaici. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu gani a cikin wannan addu'a ya kira Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi ya girmama shi ya kwarzanta sha'aninsa ta hanyar jingina rububiyyarsa zuwa ga waɗannan mala'iku guda uku yace Allahumma rabb jibril ya Allah ubangijin jibril wa mika'il da mika'il wa israfil da israfil waɗannan an ambace su a cikin wannan addu'a aka kebe shi cikin sauran mala'iku saboda su ne jagorori su ne shugabanni saboda in aka kira shugabanni to sauran ma duk sun shigo aka ambaci shugaba to duk waɗanda suke ƙarƙashinsa sun shiga saboda haka aka ya takaita a kansu sannan kuma akwai sifar da suka yi tarayya da ita suka yi tarayya ita wato sifar wato rayuwa dukkaninsu suna sun zo da abubuwan suna ɗauke da abubuwan da yake ya kunshi rayuwa. Jibril alayhi salam shine wanda yake kawo wahayi zuwa ga annabawa saboda haka wahayi kuma shine yake raya zuciya. Mika'il shine wanda Allah ta'ala ya wakilta masa sha'anin abin da ya shafi iska da ruwan sama da fitar da tsirrai waɗanda kuma waɗannan su ne abinda rayuwar bil adama ko kuma halittu take tsayuwa da su. Rayuwa ba za ta tsayu ba sai da ruwan sama, sai da iska da ake shaka, sai kuma da abinda yake fitowa na itatuwa ko na shuke-shuke. Waɗannan abubuwa su suke tsayar da rayuwa ta dukkan wani mahaluki. Sannan Israfil shi ne wanda Allah ta'ala ya wakilta masa kaho, wanda za a busa, zai busa a mutu, kuma zai busa a tashi, wato bayan mutuwa. Saboda haka rayuwar mutane bayan mutuwa Ubangiji ta'ala ya wakilta abinda ya shafi busa kaho a yi wannan rayuwa ta tashi daga kaburbura duka zuwa ga Israfil. Saboda haka dukkan su sun tattara su, wato sun yi tarayya cikin abinda ya kunshi rayuwa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su domin zai roki Allah abinda shi ke raya zuciya, wato shiriya. Zai roki Allah shiriya, shiriya kuma ita shi ke raya zuciya. Don haka ya yi tawassuli da rububiyar Allah ta'ala zuwa ga waɗannan mala'iku. Allahumma rabba Ibrahim wa Mika'il wa Israfil, sannan ji fadar samawati wal ard, wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa. Ka'idar Larabci idan aka ce fatara, ana nufin ya kagi abu kuma babu wanda ya riga shi, kuma ba gurin wani ya kwaikwaya ba, ba gurin wani ya gani shi ma ya yi ba. Da wannan shi ake amfani da kalmar fatara, ce fatirar samawati wal ard, wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa. Alimul ghaibi wa shahada, wato an ambaci sammai da ƙasa domin girman halittarsu, suna wato halittarsu tana da girma. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gingina rububiyar Allah zuwa ga sammai da ƙasa. Domin in har Allah ta'ala shi ne ya yi sammai da ƙasa, duk girman da nasu, duk abubuwan da suka kunsa na ban mamaki, kaga abinda bai kai su ga girma ba, wannan shi ya fi cancanta a yadda Allah ne ya yi shi. Shi yasa sai ya ambaci sammai da ƙasai domin su nuna cewa Allah ta'ala shi ya halicci komai da kowa. Ce alimul ghaibi wa shahadati, ya wanda yake masanin abinda yake boye da masanin abinda yake sarari, wato abinda bayi suke gani da abinda ba sa gani, abinda suka sani da wanda ba su sani ba, to Allah ta'ala shi ne duk ya san waɗannan. Da ya ambaci ya masa kirari da irin waɗannan kalmomi, sai ya faɗi abinda kuma yake su, ce anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun, kai ne kake hukunci tsakanin bayinka game da duk abinda suke sabani a kansa, duk abinda suke sassabawa a kansa, to kai ne zaka yi hukunci tsakaninsu. Maganarka ita za ta hukunta abinda yake gaskiya da abinda ba gaskiya ba ne. Sai ce ihdini limakhtulifa fihi min alhaqqi biiznika, ka shiryar da ni game da abinda suka yi sabani a kansa na gaskiya, wato duk abinda bayi suka yi sabani a kansa wajen tantance gaskiyar lamari, to ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya biiznika, da izininka, innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim, domin kai ne kake shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ake yi masa, annabi ne daga cikin annabawa, shi ne shugaban annabawa, shi ne shugaban halittu gaba daya. Wahayi Allah ta'ala yake masa, ya aiko masa Jibril ya zo masa da magana daga Allah. To ba duk da haka yana roƙon Allah ya shiryar da shi zuwa ga gaskiya game da abin da ake sabani a kansa, tare da cewa babu yadda za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bace, Annabi zai bace ba, in ya bace to ai zai shiryu, ba ba mu shiryuwa. Amma duk da haka yana wannan addu'a ba dan komai, dan ya koyar da al'ummarsa, ya koya wa al'ummarsa irin addu'a da ya kamata ta riƙa yi, kuma a duk cikin abin da ake rudani a kansa, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, to akwai gaskiya, ba zai yi wa gaskiyar gaba ɗaya ta buya, to akwai ta, sai dai kawai mutum ya nemi taimako na Ubangiji zuwa ga samun shirya ɗin. Kaga ashe ba daidai ba ne, idan an samu saɓani sabani kuma wanda ya zama abinda malamai suke kira ikhtilafut tadad, to sabani ne na hannun riga, wanda ya ce wannan yayi gabas, wannan yayi yamma, wannan yayi sama, wannan yayi ƙasa, wannan ya ce haram, wannan kuma ya ce halal, ko wannan ya ce wajibi, wannan ya ce haram ko makruhi. Kaga sabani ne wanda suka yi hannun riga, ba za su haɗu ba. To a ce irin wannan sabani wani ya zo ce duk kowanne bebi, wannan ba za ta yiwu ba. Wani ya ce ai duk wanda kai ma ba matsala, da wanda zai ce sunna ne, da wanda zai ce bid'a ne, ce duk wanda kai in ka yadda sunna ne daidai ne, in ka yadda bid'a ne wannan ma daidai ne. Kaga wannan ba fatawa bace ta wanda ya san addini. Kamar wanda aka tarbe shi game da sha'anin maulidi, ya ce in kana yi kakka daina, in ba ka yi kada ka fara. Kaga wannan ba fatawa ya bayar ba, batarwa ce. Wato in kana yi ka ci gaba da kayanka, in kuma ba ka yi to kada ka fara, kawai ka zauna a haka. Wato kowa ya zauna a matsayinsa, kowa kuma daidai yake. Wannan ba fatawa ba ce ta ilimi, ba fatawa ce ta mai tsoron Allah ba. Domin idan mai yin shi ne daidai, shi ne yake yin daidai, to bai kamata wancan a ce kai ya fara ba. Da har yin shi ne daidai, to bai kamata kuma ka ce wani kai ya rika yin abin da yake daidai ba ne. In kuma yin kuskure ne, rashin yin shi ne daidai, to bai kamata ka ce wancan kai ya daina ba. Saboda magana ce guda biyu, wannan ya ce abin da yake san annabi ne, girmama annabi ne, wannan kuma ya ce bid'a ce. Kaga ba za ta yi su haɗu ba, za ta yi duk su zama abu guda ɗaya, ya zama san annabi da girmama shi kuma ya zama bid'a, ko abu ya zama bid'a kuma daidai lokacin ya zama san annabi da girmama shi, ba zai yi ba. Dole ɗaya ce za su zama daidai. To abinda wannan addu'a take nuna cewa shi ne bawa kullum ya rika neman Ubangiji Ta'ala ya shirya da shi zuwa ga abin da yake daidai cikin duk abin da aka yi sabani a kansa, ba ya zauna ya ga cewa ai kowa lalibe yake a duhu ba. Saboda haka kuma menene yake yi shi yana yin daidai, ko kawai dai abin kawai dai gwada sa'a ne, in ya yi sa'a shi kina, in ko bai yi sa'a ba wannan ba komai, wannan ba daidai ba ne. Sai ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a, ihdini li makhtulifa fihi min alhaqq bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Wannan ba ga sha'anin aqida kawai ba, duk sha'anin addini gaba daya, sha'anin rayuwa ma gaba daya. Duk abin da ake sabani da santama a kansa, gaskiya ne ko ba gaskiya ba, to ka roki Allah Ta'ala ya shiryar da kai zuwa ga abin da yake gaskiya. Sannan wannan hadisi yana nuna mana shari'a a hannun Allah take, shari'a ta tawfiki, ta ba da dace mutum ya gane abu ya aiki da shi, wannan a hannun Allah yake. Babu mai iya sa wani ya fahimta, ya gane, ya riki abu ya aiki da shi sai Allah. Za ka iya mutum bayani, za ka iya masa cikakken, wato za ka iya ba cikakken darasi, ka sanar da shi abu, amma ka sa zuciyar shi ta karɓi wannan abu ya yi aiki da shi, to wannan aikin Allah ne shi kadai. Shi yasa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici, wannan Annabi kenan. To amma duk da haka shi kuma Annabi yana cewa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, Allah kai kake shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici. Domin shiryar da Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta, ba ita ce wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne kadai yake yin ta ba. Wato akwai bambanci tsakanin waccan da wannan. Shirya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce hidayatul da'wa, hidayatul bayan, hidayatul irshad. Zai yi da'awa, zai yi bayani, zai nusar da mutane kan ga abin da shine ake shine daidai. Wannan shine abin da Annabi ya zo da shi na karantar da Alkur'ani da kuma bayanin sunnonin sa. Wannan ita ce hidayatul bayan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan. Duka annabawa da Allah Ta'ala ya aiko masu shiryarwa ne, wali kulli qaumin hadin, kamar yadda Allah ya faɗa, kowace wacce al'umma da Allah ya doran ƙasa akwai wanda yake masu jagora, akwai mai shiryar da su. To duk annabawa sun yi tarayya akan hidayatul bayan, hidayatul da'wa, hidayatul irshad. Kai duka malamai ma waɗanda suke kira zuwa ga Allah, suke karantar da al'umma gaskiya to wadannan suna hidayatul bayani hidayatul da'wa to amma wanda yake shiryar da mutum zuwa ga
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan shine darasin mu na takwas a sharhin wannan littafi mai suna Hisnul Muslim wanda za mu tashi muna da a cikin addu'o'in buɗe sallah ko wawul istiftah da za mu tashi hadisin Aisha Allahumma rabba Jibra'il shine ko اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانا حديثي إمام مسلم رويتوشي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها wace Abu Salama ibn Abdurrahman ya tambaye ta cewa da bi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bude sallarsa wato yake bude sallarsa ta dare to shine sai take gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-layl قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وإذا قال ذي قال صلى الدين وإن كبر حرمه يكبر لأنه kalmomi da kace Allahumma rabb jibril ya Allah ubangijin jibril wa mika'il da mika'il wa israfil da israfil fadira samawati wal ard wanda yake kira halitta samai da kasa alim al ghaib wa shahada masanin abinda yake boye da wanda yake sarri أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون كيدي كتو كنتي سكان باينك تكين أبين دسك كسن تيسنا سسابا وكسا اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك كشري يدني قا أبين دسك يساباني أكان سنبسكيا فإذننك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم domin kai kana shiryar da wanda ka so wanda ka ga dama zuwa ga tafarki madaidaici annabi sallallahu alaihi wasallam zamu gani a cikin wannan addu'a ya kira Allah subhanahu wataala ya yabe shi ya girmama shi ya kwarzanta sha'aninsa ta hanyar jingina rububiyyarsa zuwa ga waɗannan mala'iku guda uku yace Allahumma rabb jibril ya Allah ubangijin jibril wa mika'il da mika'il wa israfil da israfil wadannan an ambace su a cikin wannan addu'a aka kebe su cikin sauran mala'iku saboda su ne jagorori su ne shugabanni saboda in aka kira shugabanni to sauran ma duk sun shigo aka ambaci shugaba to duk waɗanda suke karkashin sa sun shiga saboda haka aka ya takaita akan su sannan kuma akwai sifar da suka yi tarayya da ita suka yi tarayya da ita wato sifar wato rayuwa dukkanin su suna sun zo da abubuwan suna dauke da abubuwan da yake ya kunshi rayuwa Jibril alayhi salam shine wanda yake kawo wahayi zuwa ga annabawa saboda haka wayayi kuma shine yake raya zuciya Mika'il shine wanda Allah ta'ala ya wakilta masa sha'anin abin da ya shafi iska da ruwan sama da fitar da tsirrai, wanda kuma waɗannan su ne abinda rayuwar bil'adama ko kuma halittu take tsayuwa da su. Rayuwa ba za ta tsayu ba sai da ruwan sama, sai da iska da ake shaka, sai kuma da abinda yake fitowa na 'ya'yan itatuwa ko na shuke-shuke. Waɗannan abubuwa su suke tsayar da rayuwa ta dukkan wani mahaluki. Sannan Israfil shi ne wanda Allah ta'ala ya wakilta masa kaho, wanda za a busa, zai busa a mutu, kuma zai busa a tashi, wato bayan mutuwa. Saboda haka rayuwar mutane bayan mutuwa Ubangiji ta'ala ya wakilta abinda ya shafi busa kaho a yi wannan rayuwa ta tashi daga kaburbura duka zuwa ga Israfil. Saboda haka dukkansu sun tattara, wato sun yi tarayya cikin abinda ya kunshi rayuwa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su domin zai roki Allah abinda shi ke raya zuciya, wato shari'a. Zai roki Allah shari'a, shari'a kuma ita ce ke raya zuciya. Ba ka yi tawassuli da rububiyar Allah ta'ala zuwa ga waɗannan mala'iku, cewa Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, sannan ce fatiyar samawati wal ard, wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa. Ra'ayin Larabci idan aka ce fatara, ana nufin ya kagi abin kuma babu wanda ya riga shi, kuma ba gurin wani ya kwaikwaya ba, ba gurin wani ya gani shi ma ya yi ba. Wanda shi yake amfani da kalmar fatara, ce fatirar samawati wal ard, wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa. Alimul ghaibi wa shahada, wato an ambaci sammai da ƙasa domin girman halittarsu, suna wato halittarsu tana da girma. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina, Annabi ya jingina rububiyar Allah zuwa ga sammai da ƙasa, domin in har Allah ta'ala shi ne ya yi sammai da ƙasa duk girman da nasu, duk abubuwan da suka kunsa na ban mamaki, to kaga abinda bai kai su ga girma ba, wannan shi ya fi cancanta a yadda Allah ne ya yi shi. Shi yasa sai ya ambaci sammai da ƙasai domin su nuna cewa Allah ta'ala shi ya halicci komai da kowa. Ta alimul ghaibi wa shahadati, ya wanda yake masanin abinda yake boye da masanin abinda yake sarari, wato abinda bayi suke gani da abinda ba sa gani, abinda suka sani da wanda ba su sani ba, to Allah ta'ala shi ne duk ya san waɗannan. To dai ambaci ya masa kirari da irin waɗannan kalmomi, sai ya faɗi abinda kuma yake su ci, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, kai ne kake hukunci tsakanin bayinka game da duk abinda suke sabani a kansa, duk abinda suke sassabawa a kansa, to kai ne zaka yi hukunci tsakanin su. Maganar ka ita za ta hukunta abinda yake gaskiya da abinda ba gaskiya ba ne. Sai ce ihdini li makhtulifa fihi min alhaq bi iznika, ka shiryar da ni game da abinda suka yi sabani a kansa na gaskiya, wato duk abinda bayi suka yi sabani a kansa wajen tantance gaskiyar lamari, to ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya. Bi iznika, da izininka, innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim, domin kai ne kake shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici. To Annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ake yi masa, annabi ne daga cikin annabawa, shi ne shugaban annabawa, shi ne shugaban halittu gaba daya. Wahayi Allah ta'ala yake masa, ya aiko masa Jibril ya zo masa da magana daga Allah. To ba duk da haka yana roƙon Allah ya shiryar da shi zuwa ga gaskiya game da abin da ake sabani a kansa, tare da cewa babu yadda za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bace, annabi zai bace ba, in ya bace to ai zai shiryu, ba babu mai shiryuwa. Amma duk da haka yana wannan addu'a ba don komai, don ya koyar da al'ummarsa, ya koya wa al'ummarsa irin addu'a da ya kamata ta riƙa yi, kuma a duk cikin abin da ake rudani a kansa, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, to akwai gaskiya, ba zai yi wa gaskiyar gaba ɗaya ta buya, to akwai ta, sai dai kawai mutum ya nemi taimako na Ubangiji zuwa ga samun shiriya din. Kaga ani ashe ba daidai bane a idan an samu sabani kuma wanda ya zama abinda malamai suke kira ikhtilafu tadad, to sabani ne na hannun riga, wanda ya ce yana yayi gabas wanda yayi yamma, wanda yayi sama wanda yayi ƙasa, wanda ya ce haram wannan kuma ya ce halal, ko wannan ya ce wajibi wannan ya ce haram ko makruhi. Kaga sabani ne wanda suka yi hannun riga ba za su haɗu ba. To a ce irin wannan sabani wani ya zo ce duk kowanne ɗaya wannan ba za ta yiwu ba, wanda ya ce ai duk wanda ka yi ma ba matsala, da wanda zai ce sunna ne, da wanda zai ce bid'a ne, ce duk wanda ka yi in ka yadda sunna ne daidai ne, in ka yadda bid'a ne wannan ma daidai ne. Kaga wannan ba fatawa bace ta wanda ya san addini, kamar wanda aka tambaye shi game da sha'anin maulidi ya ce in kana yi kakka daina, in ba ka yi kada ka fara. Kaga wannan ba fatawa ya bayar ba, batarwa ce. Wato in kana yi ka ci gaba da kayanka, in kuma ba ka yi to kada ka fara, kawai ka zauna a haka, wato kowa ya zauna a matsayinsa, kowa kuma daidai yake. Wannan ba fatawa ba ce ta ilimi, ba fatawa ce ta mai tsoron Allah ba. Domin idan mai yi shi ne daidai, shi ne yake yin daidai, to bai kamata wancan a ce kai ya fara ba. Da har yin shi ne daidai, to bai kamata kuma ka ce wani kai ya rika yin abin da yake daidai ba. In kuma yin kuskure ne, rashin yin shi ne daidai, to bai kamata ka ce wancan kai ya daina ba. Saboda magana ce guda biyu, wannan ya ce abin da yake yi san annabi ne, girmama annabi ne, wannan kuma ya ce bid'a ce. Kaga ba za ta yi su haɗu ba, za ta yi duk su zama abu guda ɗaya, ya zama san annabi da girmama shi kuma ya zama bid'a, ko abu ya zama bid'a kuma a daidai lokacin ya zama san annabi da girmama shi, ba zai yi ba. Dole ɗaya ce za su zama daidai. To abinda wannan addu'a take nuna cewa shi ne bawa kullum ya rika neman Ubangiji Ta'ala ya shiryar da shi zuwa ga abin da yake daidai cikin duk abin da aka yi saɓani a kansa, ba ya zauna ya ga cewa ai kowa lalube yake a duhu ba. Saboda haka ko ma menene yake yi shi yana yin daidai, ko kawai dai abin kawai dai gwada sa'a ne, in ya yi sa'a shi kina, in ko bai sa'a ba wannan ba komai, wannan ba daidai ba ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a, ihdini lilmukhtalifa fihi min alhaqq bi'iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Wannan ba ga sha'anin aqida kawai ba, duk sha'anin addini gaba daya, sha'anin rayuwa ma gaba daya. Duk abin da ake sabani da san tama a kansa gaskiya ne ko ba gaskiya ba, to ka roki Allah ta'ala ya shiryar da kai zuwa ga abin da yake gaskiya. Sannan wannan hadisi yana nuna mana shari'a a hannun Allah take, shari'a ta tawfiki, ta ba da dace mutum ya gane abu ya yi aiki da shi, wannan a hannun Allah yake. Babu mai iya sa wani ya fahimta, ya gane, ya riki abu ya yi aiki da shi sai Allah. Za ka iya mutum bayani, za ka iya masa cikakken, wato za ka iya ba cikakken darasi ka sanar da shi abu, amma ka sa zuciyar shi ta karɓi wannan abu ya yi aiki da shi, to wannan aikin Allah ne shi kadai. Shi yasa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici, wannan Annabi kenan. To amma duk da haka shi kuma Annabi yana cewa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, Allah kai kake shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici. Domin shiryar da Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta, ba ita ce wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne kadai yake yin ta ba. Wato akwai bambanci tsakanin waccan da wannan. Shiryar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce hidayatul da'wa, hidayatul bayan, hidayatul irshad. Zai yi da'awa, zai yi bayani, zai nusar da mutane kan ga abin da shine ake shine daidai. Wannan shine abin da Annabi ya zo da shi na karantar da Alkur'ani da kuma bayanin sunnoninsa. Wannan ita ce hidayatul bayan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan. Duka annabawa da Allah ta'ala ya aiko masu shiryarwa ne, wa likulli qaumin hadin, kamar yadda Allah ya faɗa, kowace wacce al'umma da Allah ya adura ƙasa akwai wanda yake masu jagora, akwai mai shiryar da su. To duk annabawa sun yi tarayya akan hidayatul bayan, hidayatul da'wa, hidayatul irshad. kai duka malamai ma waɗanda suke kira zuwa ga Allah suke karantar da al'umma gaskiya to waɗannan suna hidayatul bayan ne hidayatul da'wa to amma wanda yake shiryar da mutum zuwa sallar tahajjudi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar tahajjudi to tsayuwar dare ya ji shi ya rabuɗe sallarsa da waɗannan kalmomi waɗanda su ne Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت وأنا إتكي رواية عبد الله بن عباس وأنا تنجم سيد البخاري مسلم مسلم يا كاوتا أتقيتشي إمام البخاري يا كاوتا أقول عليه لبن دبا أتكي للتابة الصحيح وأنا نقول عليه سوني وأنا دا سكزو دا نفزة da kari wani ko yazo da kari wani yazo da rage to shine anan ya sanya maka karin a cikin bracket dan ka fahimci cewa ba a riwaya ɗaya ne abin ya tattara haka ba a'a bibiyar riwayoyin da aka yi daban-daban sai suka hada waɗannan lafuzza gaba ɗaya wani mai riwaya ya kawo wani kuma ya rage daga abin da amma hadisi ɗaya ne saboda ka hada shi din ba laifin hadisi na kwa ɗaya to ya ga wani ya ji abinda wani bai ji wani ya kiyaye abinda wani bai kiyaye ba wannan za mu ga a cikin sallar dare ne kuma ya kamata da mun zama a sallar dare domin a sallar farilla ta yi tsawo bayan ka yi kabbara harama ana jira a ji ka fara karatun fatiha sai a ji ka ɗau wani dogon lokaci da ya isa ka karanta fatiha da sura ma to wanda suke baya za su dan samu rikicewa su ɗauka ko ka manta ne kana karatu a ɓoye to in akwai masu garaje ma yanzu a fara maka subhanallah da sauransu to shi yasa karanta wacce suke gajeriya da muka gabatar a baya ya fi karanta wannan musamman ma kuma wannan ya zo a cewa idza qama min al-layli yatahajjadu haka Abdullahi ibn Abbas yace idza qama min al-layli yatahajjadu idan ya tashi cikin dare yana tsayuwar dare kaga shi a cikin sallar dare ne aka rawaito yana faɗar waɗannan kalmomi Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard zaka ga duka abinda yake faɗa anan shine girmama ubangiji da yabansa tare kuma da itirafi wato yadda da haƙƙin Allah da yake kansa wanda shine wannan mataki na biyu wato ta kunshi mataki na biyu daga cikin mataki na farko da na biyu daga cikin matakan zikiri wanda muka ce zikiri ya kunshi mataki uku akwai matakin da kwarzanta ubangiji ne da yabansa kamar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kaga wannan kwarzanta ubangiji ne da yabansa kawai wannan shine wanda Allah ta'ala a cikin game yake cewa mai karatu fatiha kamar da cikin hadisin Abu Huraira cewa Allah ya ce na raba sallah wato karatu fatiha bawa gida uku gida na farko abin da kaso na farko na wani kaso na biyu kuma wato na bawa na ne kaso na uku kuma na wani da bawa na wato kaso na farko nashi ne kaso na biyu na bashi kaso na uku kuma sun yi tarayya wajen kowa da haƙƙinsa a ciki haza li abdi wa li abdi ma sa'al to anan anan za mu ga cewa wannan addu'a ta kunshi abinda yake kaso ne na farko da kuma kaso na biyu. Kaso na biyu shine wanda bawa zai itirafi da cewa shi akwai haƙƙin Ubangiji a kansa, akwai haƙƙin Ubangiji a kansa, kuma Ubangiji shi yake masa kaza, yake masa kaza. Yasa a cikin wancan hadisi yake cewa kasantu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al, idza qala alhamdulillahi قال مجدني حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لهذا لأبي ولأبي ما سأل. saboda haka wannan a ciki akwai yabon Ubangiji, sannan kuma a ciki akwai itirafin bawa da cewa akwai haƙƙin Allah a kansa. Allahumma lakal hamdu, ya Allah godiya ta tabbata gare ka. Alhamdu shine jami'ul mahamid, dukkan wani abin da yake yabo ne, duk abin da yake kirari ne, duk abin da yake girmamawa ne, to ya tabbata ga Ubangiji. Anta nurus samawati wal ard, kai ne hasken sammai da ƙasa. Wa man fihinna, da abin da yake cikin su. Wato Ubangiji ta'ala ana sifanta shi ko ana kiran shi da nuru, nurus samawati wal ard, wato a jingina hasken zuwa ga wato jingina sunan nurdin zuwa ga sammai da ƙasa, wato nur jingina shi zuwa ga halittar sammai da ƙasa. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa, Allahu nuru samawati wal ard, shi sa su malami suka ce ana kiran Ubangiji da an-nur amma bil idafa, wato yadda ya zo a cikin abin ka ce masa nuru samawati wal ard. To amma shin an-nuru kawai shi kaɗai an-nuru sunan Allah ne? To suna cewa ba sunan Allah ba, wasu sun sa cikin sunayen Allah saboda hadisin Abu Zar da yake cewa nurun anna arahu, nurun anna arahu, to kira Allah nurun ne. Wasu suka ce abinda ake nufi da nurun ai hijabuhu nur, anna arahu abinda ya yi masa hijabi, wato ya tsare bawa daga ganinsa haske ne, ta haka ta yaya zan gan shi. Da haka kiran Ubangiji da an-nur shi kadai, wasu daga cikin malaman sunna suna cewa bai tabbata ba. Abinda ya tabbata shine jingina shi zuwa ga nurus samawati wal ard, haka ya zo a cikin sam, haka ya zo a cikin sunna, kamar wannan hadisi, haka kuma ya zo a cikin alqur'ani. To kaga a bisa ga wannan, kaga ba za a ce abdun-nur ba, ba za a ce Allah abdun-nur, ba za a ce mutum abdun-nur ba, tunda ba a samu nur din shi kadai a matsayin suna ba, an same shi tare da izafa nurus samawati wal ard. Kuma kaga san suna zai tsawo, ka ce abdu nurus samawati wal ard, sunan sai ya zama ya yi tsawo da yawa. Amma wasu da yawa sun ambaci an-nur a cikin sunayen Ubangiji, wasu kuma suna ga ba a faɗa, kamar Ibn Baz yana cewa an tambaye shi an-nur sunan Allah da yake nurus samawati wal ard, wannan shi ne zuwa alqur'ani, kuma shi ne zuwa wani hadisi na Abdullahi ibn Abbas. To nurus samawati wal ard shi ne wanda yake haskaka sammai da ƙasa, da haskensa suka yi haske. Idan har Ubangiji ta'ala shi ne hasken sammai da ƙasa, kaga shi ne hasken komai, an jingina hasken nashi zuwa ga sammai da ƙasa, saboda su ne mafi girman halittu. To idan har duk da girmansu da yalwarsu da faɗinsu hasken Ubangiji ta'ala ya yalwace su, to kaga min babu aula abinda duk yake bai kai su ba, kuma komai dama baya wuce su, ko sama ko ƙasa, baya wuce ko cikin sama ko cikin ƙasa, amma ba zai wuce wannan ba. To Ubangiji shine hasken sammai da ƙasa, don haka ga babu abinda ba wato zai wuce wannan haske. Allah ta'ala ya sifanta alqur'ani da haske, wa anzalna ilaykum nuran mubina, mun sauka muku da haske mabayyani shine alqur'ani, ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, haske ya zo muku daga Allah da littafi mabayyani. haka Allah ta'ala yana sifanta wasu daga cikin shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam an sifanta shi da wasu ce jazakum Allahu nurun annabi din ake nufi wa kitabu fi alqur'ani wasu kuma sun ce abu daya ne idafa ce ta ta bayan atafi ne na bayan kawai nurun shine kitabu mubin to saboda ubangiji ta'ala shike bada haske shike sa mutun cikin haske mu'mini ba zai zama yana tafiya da rayuwa cikin haske ba sai ya imani da Allah da imani bawa ba zai zama cikin haske ba sai ya imani da Allah in babu in Allah ta'ala bai sa masa haske ba to babu yadda zai zama cikin haske wa ballahi ja'alallahu lahu nuran fama lahu min nur wanda duk Allah bai sanya shi cikin haske ba to babu yadda zai zama ya zama yana cikin haske aw kana baitan fa hayna waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas haka ubangiji shike sawa bawa hasken da zai yi tafiya da shi cikin mutane wato haske na shari'a walakal hamdu anta qayyimu samawati wal ard kuma yabo da godiya da kirari sun tabbata gare ka anta qayyimu samawati kai ne wanda ke tsaye wato ke kula da sammai kai ne kake kula da sammai kake kula da kasa wa man fihinna da duk abin da yake cikin su ubangiji ta'ala shi yake kula da su shi yake rike sammai yake tsare da su shi yake rike kasa yake tsare da ita babu mai yin wannan haka nan ma man fihinna da dukkan wanda yake cikin su Allah ta'ala shi yake tsaye da su da kula da su da rike su da tadbirin al'amarin su da gudanar da harkokin su wa laka alhamdu anta rabbus samawati wal ard kuma godiya abin godiya da kirari da yabo sun tabbata gare ka rabbus samawati wal ard ubangijin sammai wal ard da kasa wa man fihinna duk wanda yake cikin su wato ban kai ne ubangijin su ma'ana kai ne mamallakin su kai ka mallake su kuma kai kake gudanar da sha'anin su kuma gare ka suke da'a shine ma'anar rububiyya da walaka alhamdu lakal mulku samawati wal ardi wa ma fihinna kuma yabo da godiya da kirari su tabbata gare ka kai kake da mulkin sammai da kasa da abin da ke cikin su wato duk abin da yake sama da duk abin da yake cikin kasa mulkin ubangiji ne wato shike da mulkin su mulki na hakika koda kana da wani abin da kake ji naka ne to da kai da shi abin da kake ji naka ne duk mulkin ubangiji ne duk nashi ne da kai da abin da ka mallaka duk bayi kuke ga Allah haura da shike da mulki na hakika walakal hamdu anta malikus samawati wal ard to kai ne mamallakin sammai da kasa walakal hamdu anta alhaqqu kuma kai ne gaskiya alhaqqu yana da cikin sunayen ubangiji ta'ala anta alhaqqu kai ne gaskiya wato kai ne samuwarka take ta hakika domin duk wata samuwa mai gushewa ce da babu ya zama akwai kuma daga akwai zai zama babu amma banda samuwar Allah ta'ala ba ta da farko ba ta da ƙarshe saboda haka kaga samuwar sa ita ce ta hakika shi ne walaka alhaq wa anta alhaq ba kamar yanda wasu suke daukan ma'anar abin ba cewa anta alhaq kai ne kadai samanni sauran da abin da kake gani to ba samanni bane a hakika ƙarya ne babu shi wannan ba gaskiya bane a cikin hadisin kansa an nuna mana akwai Allah akwai abin da Allah ta'ala ya mallaka akwai Allah akwai abin da ya halitta kaga shi akwai wani abu da Allah ba ka tace komai Allah ne ba tunda in komai Allah ne to menene samawati wal ard da ake ta faɗa a ce kai ne mamallakin sammai da kasa wanda ba Allah shine mamallakin kansa kaga wannan ba magana bace da za a fahimce ta a sannan shi kansa ba wanda yake wannan addu'a in shi ma Allah ne to wa yake zuga kenan kaga wai yana zuga kai shi kenan ba Allah ne yake zuga kai shi to shi kansa hadisi yana nuna cewa akwai samanni ba Allah ba sai dai ita samuwar Allah ba irin samuwa ce ta maluki ba samuwar ubangiji samuwa ce da ba ta da farko wato samuwa ce a azaliya in ka ce al-azal da abin da ka ce al-azal abinda ba shi da farko sannan kuma samuwa ce wacce ke albaqiya to ba ta da ƙarshe da waɗanda wanda malamai ibn kalam suke ce al-qadima, wato ba ta da farko ba ta da ƙarshe. To wannan shi yasa shine ma'anar antal haqu, ba ana nufin kai kadai ne ke akwai ba wanda duk ba kai ba babu shi. Sannan antal haqu zai dauki al-haqu yani fi uluhiyyatik, kai ne ka cancanta abota bisa gaskiya. Dukkan wani abin da ake bautawa ba bisa gaskiya, wannan shi ma ma'anar al-haqu din ne. Duk abin da ake bauta ba zalika bi anna Allah huwa al-haqu wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil, kaga ayat ta fito da ma'anar kanana zalika bi anna Allah huwa al-haqu, Allah shine gaskiya, ma'ana shine abun bautawa da gaskiya. Sai yasa ka tashi fassara la ilaha illallah akan ce la ilaha ay la ma'budu bihaqqin illa Allah. Amma akwai aliha, akwai alloli da ake bautawa, suna nan da yawa. Wani ya bautawa gunki, wani ya bautawa ruwa, wani ya bautawa sassaƙi, wani ya bautawa rana, wani wata, wani tauraro, wani aljanu, kowa da abin da yake bautawa, wani ya bautawa dabba. To kaga waɗannan duk abubuwan bauta ne na ƙarya, amma Allah ta'ala shine kawai abin bauta na gaskiya. Saboda haka Allah ta'ala shi ne al-haqu, wato wanda ake bautawa da gaskiya. Ko ka ce Allah ta'ala shi ne wanda samuwarsa take samuwa ta hakika, domin ita ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe. Duk wata samuwa akwai sanda babu ita, sannan ta samu, sannan kuma akwai lokacin da wannan abu zai zo ƙarshe. Sama da ƙasa Allah ta'ala ya halicce su da babu su, kuma in alkiyama ta zo da Allah ta'ala zai tarwatsa sama da ƙasa da duwatsu ya sheke su. Sannan ya sake yau mutu baddar al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, sake sammai ba wannan ba, sake ƙasa ba wannan ba, kaga shikenan kowane abu yana da farko yana da ƙarshen sa, sai samuwa ta Ubangiji. Kace a aljanna ba ta karewa, wuta ma ba ta karewa, amma ai suna da farko da ba su, haka kenan ba samu su ba irin ta Ubangiji bace. Saboda ka anta al-haqu, abinda yake nufi kenan, wa wa'duka al-haqu, alƙawarinka gaskiya ne, wato abinda kai alkawari da shi na zaka tashi mutane zai musu hisabi bayan mutuwa, wannan gaskiya ne. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, wani zaka tattara mutane a yayin da babu shakka a kansa, kuma lalle kai baka saba alkawari, kai mi'adi kai alkawari, to alkawarin ka baya tashi. Shine ma'anar wa wa'duka al-haq, alkawarin da kai na cewa bayan mutuwa za a tashi, an tashi za a yi hisabi, wanda yayi aiki mai kyau ya tafi aljanna, wanda yayi aiki mummuna ya tafi wuta, wanda alkawari ne kai kuma wanda yana nan. Wa wa'duka al-haq wa qawluka al-haq, kuma maganar ka gaskiya ce, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, maganar Ubangiji ta cika wajen zama gaskiya. Man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha, babu wanda ya kai Allah faɗar gaskiya, babu wanda ya kai maganarsa ta kai ta Allah zama gaskiya. Haka maganar Ubangiji gaskiya ce ciki da waje, sannan maganarsa da hukuncinsa adalci ne, babu maganar da take ba mahallinta ba, babu kuma hukuncin da yake ba adalci ba. To maganar Allah ita ke gaskiya, babu ƙarya. Dukkan wata magana za a iya samun abin da yake na gaskiya a cikinta, za a iya samun abin da ba gaskiya ba, ko dai a samu abin da ba gaskiya ba saboda mutumin ya faɗi abin da ba gaskiya ba, ko kuma a mutumin ya yi kuskure wajen faɗinsa. Amma banda wai maganar Allah, dokarin inda ghayrillahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira, inda alqur'ani ba daga Allah yake ba, to da sai a rika samun sabani mai yawa a ciki, a rika ganin tukka da walwala. To alqur'ani ba haka yake ba, sashin sai yana gaskata sashi. Sannan wa liqa'uka al-haq, haɗuwa da kai gaskiya ne, wato babu ko shakka za a haɗu da kai, duk bayi za su zo, akwai sanda za su haɗu da kai, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi, ya kai mutum mai wato aiki ne tukuru domin zuwa ga Ubangijinka, ko mai haɗuwa da shi. Saboda haka bayi za su haɗu da Ubangiji, kuma zai musu hisabi shi da su, zai musu hukunci akan abinda duk suka aikata a nan duniya. Wannan haɗuwa tana nan, babu ko shakka. Bayinsa muminai za su gan shi, za su ganshi kamar yadda suke ganin wata da rago 14 kaga wannan shi ma liqa ne khas haduwa ce ta musamman akwai liqa am haduwa ta gaba daya da bayi za su yi ga ubangijin sa da za su yi ga ubangijin sa akwai kuma rayuwa abinan haduwa wacce bayi za su yi abinan mumine za su yi ga ubangijin sa wannan haduwa ta musamman ita ce su ganshi ranar gobe kiyama wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wato abin da ake nufi da gaskiya ce tana nan ubangiji ta'ala ya tanade ta kamar da kitab iddan muttaqin ya tanade ta domin masu tsoron Allah saboda ka tana nan ba bata zama kamar da wasu ke cewa babu ita akwai wanda suke cewa babu aljanna sai in alƙiyama ta tashi nan za a halice ta amma yanzu babu ita wannan ba gaskiya bane ya saba faɗar Allah ko iddat duk abin da aka ce an tanade shi kaga yana nan ba a yi abu ba ba za a zo a ce wa mutane an tanade shi ba mutum aka ce an tanade shi ya nuna kenan yana nan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna masa aljanna da lokacin da ya yi miraji kuma yana sallah ma an bujiro masa da aljanna duk ya gani har ma ya aka ga ya cafke wani abu ya saki ya ce ya kama wata hantsa ce ta yaya ita to aljanna da ya riko ta da har yanzu ita ce har alƙiyama ta shi ba za ta kare ba saboda abin da yake cikin aljanna arzikin ubangiji ina za da rizku da malamu min nafat abin da ubangiji yake bayarwa aljanna bai kare ba to da a ce an karturo wannan inabin na aljanna to da har yanzu muna da muna ce wannan haqqul wuta gaskiya ce ita ma abin da ake nufi da gaskiya ita ma kamar da Allah yake cewa o iddan lil kafir ita ma tana nan an tare da ita ya kafir akwai wanda suke gani ita ma wuta ba a yi ta ba sai nan gaba za a yi ta amma sai sun nuna sabanin haka da an nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yadda wuta take sannan kuma hadisi da yawa kamar hadisin cewa idan ishtadda al-harr فابردوا بالصلاه فان شده الحر بالنائم فيه جهنم ينصدن زاف رانا لوكتين ذا زافن دانا تسننت تكو كسنيه لوكتين صلاه وتو كدن جنكر لوكتين صلاه ظهر ومن صلن رانا yana daga cikin فيه جهنم هوچين جهنم جهنم تا تارو ubangiji ta'ala ya bata dama ta lumfasa bata dama ta lumfasa sau biyu a shekara shi ne ya ce wannan shi ne abinda kuke ji na tsananin sanyi ko kuma na tsananin zafi ko na tsananin sanyi za ka shi ma ta ji duna min shiddatil harri au min zamharir wannan kaga yana nuna kenan akwai ta kenan inda babu ita to wannan numfasawa ce take sannan wannan biyun haqqul annabawa duk gaskiya ne ma'ana Allah ta'ala da ya aiko su a matsayin annabawa ko bayin Allah ne ya aiko su bayansa ne su zo su isar da saƙonsa zuwa ga halittunsa wannan mun yadda gaskiya ne sannan Muhammadul Haq shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadu gaskiya ne ma'ana annabcinsa da saƙon da ya zo da shi gaskiya ne kuma shi ma bawan Allah ne manzon Allah ne da Allah ya turo shi zuwa ga mutane gaba ɗaya ban ya turo shi zuwa ga mutum da aljan duka kuma babu wani annabi bayansa duk da ya shiga cikin kalmar wannan biyu na haqqun amma aka ware shi da ambato dan a nuna darajarsa da matsayinsa cewa shi ne yake jagoranci duka annabawa amma kalmar wannan biyuna ya shiga to akan ware wani da abbatu inna wahayna ilayka ma wahayna ila nuhin wannabiyina min ba'di sannan ubangiji kuma ya ci gaba da ambaton wasu to ware waɗannan annabawa da abbato bayan kalmar wannabiyina yana nuna wato girma da daraja ta su waɗannan annabawa din sannan wasa'atu haqqun tashin alkiyama gaskiya ne wato gaskiya ne ubangiji ta'ala zai tashi alkiyama bayan mutuwa zai tashi mutane bayan mutuwa zai tattara su zai kuma yi musu hisabi sannan ce Allahumma laka aslamtu wa alayka tawakkaltu ya Allah gare ka na miƙa wuya wato gare ka na miƙa wuya na sallama al'amura na duka wa alayka tawakkaltu kuma gare ka na dogara wa bika amantu da kai nayi imani wa ilayka anabtu kuma zuwa gare ka nake maida al'amari na wato alayka tawakkaltu gare ka kadai na dogara ma'ana duk cikin abinda zan yi ina dogara ne gare ka saboda haka da imani na da miƙa wuya ka duk sai da taimakonka in ba dan taimakonka ba wannan ba za su yi ba وإليك أنبت كما ذو أبريك نكي ميد الأمرين وبك خاصمت كما بك خاصمت سبو دكي ني حسومة معنى سبو دكي نسيا نغا ناكاري الدينك ناكاري غسكي الدا كأيكو أنبن كدشي ناكاري حجة dakai da saboda kai ne zan yi adawa da wanda zan yi adawa da shi zan so wanda zan so da shi zan ki wanda duk ya kafirce maka shine wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu kuma zuwa gare ka kadai nake kai hukunci wato duk abinda ya rikice mu to gare ka nake kai hukunci ko kuma dukkan wani wanda ya cuce ni to gare ka nake kai karansa kai ne zaka yi mana hukunci tsakani na da shi فاغفر لي ما قدمت وما اخرت كغفرت من ابين اللي غبرت ده ولا دكي كسته معنا غفرت من دوكا ذنوبينا دد شو انا صلى الله عليه وسلم باشي ده ذنوباي وبنجي ياتي يا يافي مسا ما تقدم ذنب وما تاخر يا يافي مسا دكا ابين ده غبرت من ذنوبه ان اكوي شي ده وند يجين كسته ان ياي تو اما ده هكا هنا wannan addu'a dan ya danta walu ga ubangijin sa ba zai nuna shi tsarkakakke bane dan haka ba buƙatar ya yarwata wani abu yana yi sannan kuma yana koyar da al'umma su har ila yau su ma su rika yin wannan addu'ar domin su ba masu ne bane wa ma asrartu wa ma alantu da abinda nayi shi a boye ko na bayyana wato na zunubai ubangiji ka faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ma asrartu ma alantu sai anta almuqaddimu wa anta almu'akhir kai ne mai gabatarwa kai ne mai jinkirtawa wanda duk yayi gaba kai ka kai shi gaba wanda yayi baya kai ka kai shi baya la ilaha illa anta babu wani abun bauta da gaskiya sai kai anta ilahi la ilaha illa anta a wata ruwayar kai ne ubangiji na kuma babu abun bautawa da gaskiya sai kai to wani addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin dare in zai buɗe sallar sa bayan ya kabbara harama lokaci yayi za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi